'yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba. Har yanzu ba labari. Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mani da yaro din. Da yara din. Yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba.
Matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba.
To gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu, mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa, wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi.
Asare yau shirin 'yan kasa da hukuma na Maiduguri ne jihar Borno dake arewa maso gabacin Najeriya, domin jin yadda mata ke bibiyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar, inda yau kusan shekaru 10 da suka shuɗe bayan da sojojin ƙasar suka yi awan gaba da 'ya'yansu da mazajensu bisa zargin alaƙa da ayyukan tarzoma na Boko Haram. A dakace mu.
Afirka mutum ne ƴan dacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacce, da fari da baki miji ko na mace. Harkan ba
madalla. Masu saurare, ƙalubalen tarzomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya, musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan tada ƙayar bayan na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin. Yau kusan shekaru 10 kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da dimbin matasa da magidanta a hannunsu. Wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a Maiduguri domin kwato 'yancin 'ya'ya da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama.
Sunana Hawa Abuka. Ne abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu. Karfi 3 na dare su sojoji suka shiga suka dauko yaro na, har yanzu bai gashi ba. Yanzu shekara 8 ne.
Suka shige gidan naki suka shiga ko kuma?
A'a, gidan suka shiga suka buga kofa suka tafi da yaro na, har yanzu bai gashi. Sore ne ya gama makaranta. Yanzu zai shekara 20 da wani abu ne shi din.
Kin je kaman ki bi sawu haka ki ji inda yake?
Wai ne zai samu in bi sawu din? Ba wanda ya sani zai bi mini sawu. Yamma Abubakar Ibrahim. Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mini da yaro din. Da yara din. Yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba. Shi ne abin da na kawo kuka mishi ya taimake ni ya fitar da yara din mu samu yara mu muma. Daya shekarar shi 15 ne daya din. Daya din kuma 25 ne.
Ya sunan ki mama?
Ke yana Abdulrahman. Yaro na Balaji Agwange. Zan tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba. Har yanzu ba labari, ban taba ji labari ba ko yana da shi.
Eh, yau guri mama. Shekaran yaron
na haka. Yaron lokacin shekaran shi 18. Ko da nawa ban san dai ba.
Ya guri, Allah ya fitar da shi.
Allah ya. Allah ya babu raye ban sani ba.
Ai sa blama.
Na, daga ina kika zo mama?
Daga la misra gogo buri.
Na, to me yake tafe da giyana?
A'a, na biyu aka kama su. Duga maza ne.
Eh, akwai wani dalili wai?
Ban san dalili ba, yara da suna makaranta, da yarin yana yaula. Yana sayar da abun nan waya din nan. Ana haka aka kama shi, ni ban san dalilin ba. Duk ya gama yana karatu not ne. Duk aka kama Abdulkarim Dumma. Aha.
Dalibi ne ma na makaranta yana.
Makaranta yana makaranta.
Karatun sa na shi ne koyon karatun not.
Not yayi kakar 20.
Gidauniyar kare haƙƙin mata da yara ta Al-Amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato haƙƙin waɗannan mata. Kuma shugabar gidauniyar Hajiya Hamsatu Al-Amin ta yi ƙarin bayani ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu.
Waɗanda aka kama shekara 10, yau wasu ya kai shekara 9, wasu ya kai shekara 7, har yanzu ba labari. Ba ba mu ji abin nan komai daga gare su Bashiru. Kan ji ba haushe kamar an shuka dusa. To koda dabba ko zakaran gidanka ya bata, akwai haƙƙi akan ka fita ka nema. Balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace, mijinki an zo an dauke shi a cikin gidanki, yau ya kai shekara 10 ba wanda yake miki umfa. A cikin nan akwai mata su 19 wanda iyayensu gwamnati ta kirawo su tace su zo za a yi training nasu akan su bi su shiga civilian JTF. To a wannan shekaran har yau ƴaƴan su ran da za su fita kawai sai abokan su suka zo musu da takalman su da jakan su, kuma har yau ba a gaya musu komai ba. A cikin matan nan biyu sun riga sun mutu. Matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴan su da suka bata ba. Amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce musu akwai hanya ta lafiya wanda zamu bi mu nemi hakkin mu a wurin hukuma. To shine yau gaci kullum girma muke yi, mata sai yawa suke yi, kowa anan da ka gani ai da danta ko mijinta sojoji sun kama.
Adadin wadannan mutanen za su kai nawa ne?
Yanzu muna da 9,600 anan, dukkan su mata ne da kuma iyaye. So saboda haka muna so gwamnati na daya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri, a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu, a cikin wanda suka kama ranar 14 ga wannan watan da yara nawa ne a cikin giwa barar. Sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da special rapportua ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta Borno. To har yanzu gwamnati ta yi shiru akai. To kuma akwai wani reporton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a. Mun je matan nan sun je sun bada jawabi har yau ba mu ji komai ba akai. Shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana. In ma yaran nan babu su, kowa dukan mu nan mutuwa muke jira. So saboda haka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su, muna so mu ji daga bakin mu hukuma waɗannan yara babu, sannan iyayen nan su sadakar wa Allah su yi wa ƴaƴan su addu'a so that su samu kwanciyar.
Nan gaba kaɗan za mu ji abin da masana dokokin ƙasa da kula da haƙƙin bil adama ke faɗi akan wannan batu. A da ka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Madalla, masu rare masana dokoki da haƙƙin bil adama irin su tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno, Barista Muhammadu Maigana, sun yi tsokaci dangane da wannan lamari.
Suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku, ƴaƴanku, mazajenku, ƴan uwanku maza suke, wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka. Amma kuma ya zamana waɗanda su wadda ake kiran su da ƴan ta'adda su suka ɗauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili, gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayensu saboda su samu bayani. Wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin takunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu ɗan uwansa. Wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya. Da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati. To gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu, mai levy a masa hukunci dadan laifinsa, wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je ya samu ƴan uwansa ya hadu da ƴan uwansa, la'alla mamarsa, la'alla matarsa, la'alla ƴaƴansa.
Barista Muhammadu Maigana kenan a Najeriya. Sai dai wakilin Haruna Dauda Biyu yayi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin Maiduguri a dangane da wannan batu, amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alƙawarin cewa uffan din a nan gaba.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alƙawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na ko
masu rare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu Mahmud Ibrahim Kuli daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina.